إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. A cikin jerin giyar zaman da muke domin karanta littafin Al-Arba'in An-Nawawiyyah. A zaman da ya gabata, zamana hudu, mun koro bayani akan matsalar inda Al-Qur'ani mai girma yake karrara bambanci tsakanin musulunci da imani, har ma muka karanto ayar nan ta 14 ta cikin suratul Hujurat, wanda Allah jalla wa ala yake magana game da A'rab, larabawan ƙauye. Yake cewa a'rab suna cewa mun yi imani, ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka fada musu tukunna dai ba ku kai ga matakin imani ba, amma dai in kun tashi kamata ya ku ce kun yi musulunci, kun musulunta. Amma har walau har yanzu imani bai kai ga shiga yayi kane kane ya samu zama a cikin birnin zukatan ku ba, amma aka koya musu hanyar da za su bi su rabauta da imani. Aka ce in za ku yi wa Allah da manzansa da'a, to babu abinda Allah jalla wa ala zai rage muku komai kankantarsa na aikinku, zai cika muku ladanku ya baku. Hakika Allah jalla wa ala mai gafara ne mai rahma. Wajhul istishhad, daga wannan aya za mu ga yadda Allah jalla wa ala ya bambanta matakan guda biyu. Sun yi da'awar imani, kai ka ce sun yi tsallake, sai Allah ya ce a'a ba ku kai nan ba tukunna, kun tsallake aji guda, ashe yanzu ku kuna ajin imani, ajin musulunci. Don haka wannan sai ya nuna cewa duk inda aka hada Islam da iman, to kowanne yana bada ma'anoninsa mabambanta. Al-Islam, kamar yadda muka ce a baya, ya bada ma'ana al-a'malul zahira, bayyanannun aiki, sallah, zakka da abin da ya kama da haka. Al-iman kuma ya bada ma'anar al-a'malul batina. To amma idan ana so wannan ya wakilci wannan, to sai a ambaci ɗaya ba tare da ɗayan ba. Wanda wannan an rawaito daga tafsirin Sayyidina Abdullah ɗan Abbas, Allah ya ƙara mai yadda, inda yake cewa lam yakunu munafiqina bil kulliya, waɗannan da wannan aya take magana a kansu ba munafikai ba ne tsantsa, bal kanu da'ifi al iman, sun kasance masu rauni a cikin imaninsu. ‘Yan uwa masu albarka, ƙarƙashin wannan za mu daɗa fahimta cewa aqidar ahlus sunna wal jama'a da take tafiya a kan cewa yin aiki shi ke gasgata imanin bawa ko ya ƙaryata shi, wannan aqida ce wadda aka gina ta a kan alƙur'ani da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Domin banda wannan akwai dalilai barkatai da suke tabbatar da haka. Misali, faɗin Allah jalla wa ala a aya ta biyu ta suratul anfal, wanda Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kadai dai mu'minai sune wadanda suka wadda in an ambaci Allah madaukakin sarki sai zukatansu su raurawa, kuma idan ana karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin nan su dada musu imani, kuma ga ubangijinsu suke dogaro. Su ne kuma waɗanda suke tsaye da salloli, kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi. Waɗannan tabbas ai al-mawsufuna bima zukir, wannan da aka siffanta da abin da aka ambata, su ne muminai na hakika. Kaga wannan ayar za mu ga ita ma ta ambaci muminai cikakkun muminai, amma sai ta siffanta su da wasu ayyuka da suke, ba mujarradin wato furtawa ba ko kuma mujarradin i'tiqadi. Sai ta ambaci cewa gashi suna yin tawakkali, tawakkali aikin zuciya ne. Ta ambaci cewa gashi suna tsaye da sallah, tsaye da sallah aikin gabbai ne na zahiri. Ta ambaci cewa suna ciyar da dukiyarsu daga abin da aka azurta su, kaga wannan shi ma aiki ne. Don haka ba ta yadda za a yi mutum ya ce ya yi imani amma ya miƙe ƙafa ya shantake, kuma ya dinga ganin cewa shi dole ne ma sai ya shiga aljanna. Sannan kuma za mu ga cewa a cikin Sahih Muslim, kamar yadda ya zo a Kitabul Iman juz'i na 1 shafi na 209, wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani yanki-yanki ne har guda 70 da wani abu. Ya ce amma fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, mafi fikin aikin imani mutum ya ce la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, mafi karancin aikin imani shine mutum ya ga abin da zai cutar da al'umma akan hanya ya kawar da shi. Yace wal haya'u shu'batun min al-iman, kunya ita ma wani yanki ne na imani. Shahid min hadha al-hadith, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa jumlar ayyuka a matsayin wani bangare na imani. Kaga qawlu la ilaha illallah, fadar da mutum zai da baki ai shi ma aiki ne, kamar yadda gusar da abin da ke cutar da jama'a akan hanya. Da ma'anarsa mai faɗi, kwata ce, najasa ce, a'a kaya ne aka zo aka tila, abin hawa ne mutum ya ajiye akan hanya, ko kuma ramuka ne da kwazazzabu, rassan bishiyu ne ko ƙaya ce, ko ma menene inda zai cutar da dabba ma ballantana ko mutum. Kaga wannan shi ma aiki ne. Sannan kunya ita ma ai aiki ce, domin ana ganin asarar ɗinta. To kaga ƴan uwa masu albarka, shi yasa ma al-Imam ibn Battal, al-Imam ibn Battal ai kun san sunansa ko, shine al-Imam Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik, yana cikin mutanen Qurtuba, shi ma Qurtubi ne, wanda Qurtuba birni ne na Andalus, kuma wa'annan an ce Banu Battal, haka ake kiran su Banu Battal, asalin su daga Yaman suke. Yana da ilimi mai zurfi a cikin ilimin hadisi, kuma babban malami ne na mazhabar Malikiya. Al-Imam Ibn Hajar yana yawan naqali da gare shi a cikin Fathul Bari, ce qala Ibn Battal, to in yace Ibn Battal, wannan Ibn Battal din yake nufi. Yana cewa fa imanu man lam tahsul lahu ziyadatu naqis, qala fa in qila al-imanu fi al-lughati at-tasdiq, al-jawabu anna at-tasdiq yakmulu bi at-ta'ati kulliha, وما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالا، هذا توسط القول في الإيمان. يعني فلا يكي شوى دي إيمان واندا بيدلوبا. Yace fa imanu man lam tahsul lahu ziyada naqis, duk imanin wanda sababin da zai ƙara imani bai dada shi ba, to wannan ragaggen imani ne. Yace idan wani zai tambaya yace to ai imani asalin sa gaskatawa ake nufi, dan haka da ka gaskata ko baka yi aiki ba shikenan. Yace amsar da ya kamata a bashi shine, yace wannan gaskatawa din yukammalu bi ta'ati kulliha, ana iya kammala shi da ragowar da'ar Allah. Don haka mumini in yana aikin nagarta, to imaninsa kullum da duha yake yana cika. Yace ta wannan hanyar ne mutum zai kai wato matakin da imaninsa zai cika. Kamar yadda idan kuma gwargwadon yadda ya gaza yin aiki, gwargwadon yadda kuma ya dinga samun koma baya. Yadda ya nisa ga barin aikin nagarta, yadda kuma imanin nasa kullum ya dinga raguwa. Don haka in dai ana aikin imani kullum dada wannan asusun na imani yake. Mala Ibn Battal ya ce wannan shi ne tsakatsakiyar zance a cikin wannan matsalar ta imani. Ma'ana ya maka ishara cewa akwai daga cikin magabata wanda sun ƙaru junansu ilimi, sun kauce gabarin wato abin da shi malam ɗin ya ƙarrara, wanda shi ne dalili yake tabbatarwa. Har walau dai ba zan cika ku da naƙali ba, ‘yan uwa idan kuka koma cikin Sharhu Muslim za mu ga cewa daga cikin naƙalin da wannan ya kawo Imam Nawawi ya ce yayi naqali yake cewa daga ɗaya daga cikin magabata yace sami'tu man adraktu min shuyukhina wa ashabina, sai lissafa yace Sufyan al-Thawri wa Malik wa Ubaidillah wal Auza'i wa Ma'mar wa Ibn Jurayj wa Sufyan, duk wa'annan jumlar manya-manyan malaman, Sufyan al-Thawri, Malik dan Anas, عبيد الله ابن عمر أبو الأوزاعي، معمر ابن راشد، عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، سفيان ابن عيينة. دك سنة شو الإيمان قول وعمل، إيماني ما جنا شكم دعيك يزيد وينقص ينادوها كما ينارجوها كما أن قول بسوس كفارة الشيبة نساموش نيدا جمعين يما لمن سكين صحبي تتابعي يتشي شيني قول ابن مسعود دا حذيفة دا إبراهيم النخعي دا الحسن البصري دا عطاء دا طاووس ابن كيسان دا مجاهد ابن جبر دا عبد الله بن المبارك dan haka bisa ga wannan gaba sai mu ce shi imani inde har ya tabbata yana da duwa yana karuwa kenan mu'minai ba mataki daya suke ba a matakin imani shine mas'alar tafadul at-tafadul cewa mu'minai ya tafadaluna fil iman wani yafi imanin wani na tabbata ɗan uwa ba sai na nisa ba dukkanin ku kun san imanin ku ba daya ke da irin imanin sayyidina abubakar ba as-siddiq radiyallahu anhu haka na ƴan uwa mata za su gane cewa imanin su ba irin na Aisha bane ko na Hafsa ko na Zainab radiyallahu anhunna wa ardahunna imanin ku ba irin na as-sabiquna al-awwaluna bane min al-muhajirin wal ansar dan haka a mataki za ka ga ai akwai al-anbiya akwai al-mursalun akwai as-siddiqin ash-shuhada akwai as-salihin kowanne gurgurdan matakin da ya taka na a'malul birri ayyuka na nagarta gurgurdan yadda kuma imanin sa ya karfafa dan haka kinan shi yasa zaka ga al-imanu bil ghaib awrun wasu tamkar iman ne bi shahada kai awrunka lam tara al-mala'ika baka ga mala'iku ba ko to amma wani awrun sa saboda yaqini da yake da shi awrun Allah gani yake kamar ga mala'ikun ma yana ganin su to haka lamarin yake mataki mataki ne shi yasa da aka tambaye sayyidina Abdullah dan Umar kamar yadda yazo a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam shafi na 39 sayyidina Abdullah dan Umar aka ce masa hal kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhakun wai shin sahabbai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin dariya kuwa sai yace na'am wal imanu fi qulubihim a'zamu min al jabal yace suna dariya mana in dariyar ta kama tare da cewa kuma imani a zukatansu ya fi dutse kafuwa Allahu akbar kamar yadda kuma Ibn Rajab yake cewa fa aina hadha mimman al-iman fi qalbihi ma yazin darratan aw sha'iratan kalladhina yakhrujuna min ahli at-tauhid yukhrajuna min ahli at-tauhid min an-nar fa ula yasihhu an yuqala lam yadkhul al-iman fi qulubihim li dha'fihi 'indahum shine Ibn Rajab bayan yayin wannan naqalin ka karkashin wannan magana yake cewa to dan Allah ka ji wannan magana ya zakai kukkutanta imanin waɗannan da ake cewa ya fi na duwatsu kafuwa ana nufin duwatsun da su ne suka zama turaku ga duniya yace ina zaka kukkutanta wannan da imanin mutanen da koda da ƙwayar komayya na imanin su bai kai ƙarfin ƙwayar komayya ba ko girman dawa ko gero yace irin waɗanda za a fito da su daga wuta bayan an kona su sanadiyar saban Allah da suka yi wanda suna da asalin tushen imani shine sun ce la ilaha illallah yace kaga ai irin wannan zaka iya siffanta su da cewa su ne waɗanda imani bai shiga zuciyarsu ba amma musulmai ne to ƴan uwa masu albarka daga cikin gabobi masu muhimmanci a wannan hadisin shine mas'alar da ta shafi al-imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah jalla wa ala da kuma abin da ya tsara mun san dai al-qada' zaka iya ce mai hukmullah shine hukuncin da Allah ya tsara wanda wannan hukuncin tincan fil azal tun gabanin babu dama ya riga ya tsara shi kuma al-qadar shine samar da shi din a bisa wani yanayi da wani lokaci na musamman to wannan shine dan bambancin da yake tsakanin al-qada da al-qadar al-qada hukuncin Allah wanda yake na azal tintintini ga abinda Allah ya tsara القدر كما زرت الدور أنه هكونش كما يدعى مالا أبو بكر جابر الجزائري الله يجيك أنفد رحمة مالا ممو ما أبو تشن من هذا المسلم وأن يكا وأن بيانا ما تشكيل وإن قام سؤال بركة إيماني دا القضاء إيماني دا قدر ركنين يشكر ركنين إيماني kamar yadda muka ga a ɗaya daga cikin gabobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin arkanul iman da yake bawa malaika jibril amsa yake cewa wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga wannan ya nuna cewa shi ma ɗaya ne daga cikin tuwasun musulunci dan haka ya wajaba ɗan uwa mai imani da kaddara mai dadi da mara dadi ya zo da lafazin huluhi wa murrihi ɗan uwa zamu ga cewa ya zo a cikin sahih muslim al-imam muslim da ya tashi kawo wannan hadisin wannan nabiyin sai ya kawo mai dalilin da yasa ya kawo dalilin da yasa sayyidina abdullahi dan umar ya riwayar wannan hadisin daga babansa inda yake cewa akwai wani mutum ana kiransa Ma'badul Juhani suka hadu da wani suke mai tambaya cewa wasu mutane sun bulla a inda suke suna cewa babu wata kaddara a rayuwa duk abin da ka gani ya faru ha kawai yake fadowa sudan ko sudfatan sayyidina Abdullahi dan Umar yayi mamakin wannan magana wanda bata da tushe ballanta na makama wanda ta ci karo da tushen musulunci ta ci karo da irin tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su yake na rantsi da wanda raina ke hannunsa ba za su imani ba har sai in sun imani da kaddara yace kuma in ka hadu da waɗannan ka gaya musu kace na barranta daga gare su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga gare su sai ya kawo wannan hadisi da haka al-imanu bil qadar malamai suka ce yana da fuskoki yana da matakai mataki na farko shine ka gaggata cewa Allah jalla wa ala dama a cikin ilimin sa ya riga da ya san cewa ga alkhairin da zai samu bayinsa kuma ga sharrin da zai same su sawa'un wannan abin da ya same su da'a ne ga Allah ko ku saban Allah ne tun gabanin ma ya samar da su ba wai gabanin ma abin ya faru ba a gabanin su kansu da lafi aikin ya samar da su sannan kuma Allah jalla wa ala ya tsara idan bayi ma suna cikin ƴan aljanna ko kuma suna cikin ƴan wuta suna cikin wanda za su yi aiki na alkhairi nagari a wannan duniyar ko suna cikin wanda za su yi aiki mummuna a wannan duniyar Allah ya riga ya rubuta wannan a cikin littafin da ba wanda sai ya je ya fadin a ciki ya mai tushe ko ya goge wani abu ko ya tace shi ko wani abu makamancin haka domin ai ya tabbata cikin sahih muslim hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar inda yake cewa kataballahu مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه الله يا هلكي duk abin da ya tsara dangane da halittar tun gabanin halittar samai da ƙasa da tsawon shekara 50 kuma yake cewa a wannan lokacin wa kana arshuhu ala alma al'arshin ubangiji yana kan ruwa wannan irin ruwa haka ya fada dan haka ya wajaba kai imani a ina ruwan yake ya yake wannan kuma ba a ba mu labari kuma sannan wannan yana nufin cewa duk aikin da zan yi a yau duk aikin da zaka yi a yau dan uwa duk aikin da zaki a nan a yau ƴar uwa to ki sani fa yana gudana ne bisa ga doran wannan rubutun to a wannan karkashin ne ma zamu ga gulatul qadariyya wanda suka zurfafa cikin wannan kungiyoyin da aka yi su lokacin tabi'ai kamar su Ma'bad al-Juhani da Amr dan Ubayd da wasu su sun zurfafa suka saba wa magabata suka saba wannan nasoshi da haka sai suka bace gabarin tafarki al-Imam Ahmad da al-Imam Shafi'i Allah ji kansu da rahma da wasu su cikin a'immatul Islam suna ganin cewa ma duk wanda yayi inkarin wato kaddara to tamkar yayi inkarin al-ilmul qadim ilimin Allah wanda yake kadimi wanda kaga wannan zai kai mutun ga fita daga musulunci wal iyazu billah domin yayin da kai inkarin ilimin Allah kamar wal iyazu billah ka siffanta shi da jahilci kaga wannan babban magana ce ƴan uwa ana ganewa ko to sai kuma mataki na biyu na al-iman bil qadar mu sani cewa Allah jalla wa ala ya halicci ayyukan bayi baki daya wannan ayyukan bayi din karkashin wannan zaka iya samun aikin kafirci aikin imani aikin da'a aikin sabo kuma haka yaso subhanahu wata'ala domin gashi yana fada a cikin suratul saffat kamar yadda muka sani aya ta 37 wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikata wanda wannan a karkashin sa ne ahlus sunna wal jamaa suka gina doran aqidar su amma qadariyya sun saba a wannan babi domin su bid'atu ta faru ne a ƙarshen zamanin sahabbai shi yasa sanda aka gaya wa sayyidina Abdullahi dan Umar labarin cewa wayannan ba su imani da kaddara ba suna cewa a'a Allah bai san abinda zai wakana ba sayyidina Abdullahi dan Umar yace idan ka hadu da su ka ba su labari ka gaya musu cewa ba ni ba su su ma ba su ba ni yace na rantsa da wanda sayyidina Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi da a ce ɗayan su yana da kwatankwacin dutsen Uhud na gwal kuma yake ciyar da shi sadaka to Allah ba zai karbu wannan aikin nasa ba zai ba shi lada ba har sai ya imani da kaddara yan uwa masu albarka a wannan gaban ne nake so na ba mu shawara dangane da abin da zai taimaka mana kada mu zame a babun alqada'u wal qadar tsakani da Allah idan ka kalli rayuwar al'ummar musulmi a wannan gaban ka kalli kuma wannan tushen wanda hadisin sayyidina Umar Allah ya kara mai yadda yake bayani hadisi Jibril al-mashhur zamu ga bambanci mai yawa tsakanin yadda aka ce mana imani da alqada'u wal qadar tushe ne rukuni ne na musulunci da kuma yadda mu a aikace muka yadda da wannan ko kuma bamu yadda da shi ba gaskiya abubuwa da dama da suke samun mu na rayuwa musamman marasa dadi a wurin zaka ga digadigai suna zamewa a wannan gaban ne zaka ga mutane mazaje da yawa suna zubewa sai ka ga mutum abu ya same shi ko a yanayin kasuwancinsa ko tsakaninsa da iyalinsa ko a wurin aikinsa bala'i dai wanda bai shirya masa ba wanda zai zo ya girgiza shi sai ka ga mutum ana ta ba shi hakuri idda ka san ba musulmi ba idda ka san bai yadda cewa akwai alqada'u wal qadar ba wanda wannan shi ya sa ma aka samu zamiya a babin da yawa makiya musulunci da yawa kuma suke batar da mutane to dan haka abu na farko mutun ya tsaya ya kokarin fahimtar nusus na shari'a da suka zo wanda suke magana akan alqada'u wal qadar yayi musu karatu ba daya ba ba biyu ba ba uku ba domin yau da gobe maimaitawa zai sa abin ya zauna a zuciyarka idan masifa ta same ka ka ba wa kanka hakuri tun gabanin ni ko wanin ka yazo ya baka hakuri domin kaga yayin da kai sannan kuma kokarin fahimtar nususul qada wal qadar daga cikin alqur'ani misali kamar kana karanta fadin Allah a cikin suratul isra da yake cewa misali wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila yana fada misali a suratul fatir فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء to yana daga cikin lazumin imani da wayannan ayoyin imani da abin da suka kunsa da suke bada labari da shi kaga wannan duk yana tabbatar mana mashi'a duka ta Allah ce shi bawa idan ka kira mashi'ar Allah ba shi da sauran wata mashi'a to tare da cewa anan wannan magana da muke ba muna nufin tabbatar da abin da jabariya suke faɗa ba Allah ya baka ikhtiyar zabi mashi'ar bawa tabi'a ce ga mashi'ar Allah ma'ana a yanzu in ce misali bani nan fi gabas kuma in yi da'awa cewa wannan gabas din Allah ba shi ya nufi na nufe ta bani ne na nufa wali ya'udhu billah wannan kafirci ne in ka nufi gabas to ka sani ka nufi gabas din ne bayan mashi'ar Allah hakan Allah ya so annam amma da ba da Allah bai so ko kai wane ne baka yi saka nufi gabas din ba sannan kuma ƴan uwa mu fahimci cewa nasoshin da suka zo a cikin wannan qadiyyar ta alqada'u wal qadar wani zubin akwai nau'i na dan rikitarwa ko dan cudewa wanda suna buƙatar a zauna gaban malamai su fashin bakin su dan a fayyace sannan yana daga cikin abin da ya janyo wasu suka samu zaniya a babin alqada'u wal qadar zaka ga suna kokarin gabatar da hankalinsu akan nassoshin shari'a na alqur'ani da kuma hadisi da ijma'in magabata wanda mun san hankula suna da bambanci wani hankalin sa matsakaici ne wani gurbatacce ne wani cikakke ne gashi nan to kuma akwai abubuwan da hankali baya iya hankalto su wanda shi sa magabata kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف dan haka wanda yake bincike akan abin da ya shafi nusus na alqada wal qadar ya kamata yayi takatsantsan ya kiyaye kansa daga fadawa cikin zamiyar da wasu kunyoyi suka fada. Yan uwana masu albarka, a wannan gabar daga wannan hadisin zamu iya fahimta cewa dole ne mu fayyace mu bambance tsakanin sifofin Allah jalla wa ala da sifofin wanda suke halittunsa. Ko da kuwa abin ya zo a suna, kada mu taba tunanin da abu ɗaya ne, domin ilimin Allah ya bambanta da ilimin mutum. Kaga sifar ilimi sifa ce wadda Allah jalla wa ala ya siffanta da ita, shi yasa a cikin Alqur'ani zaka ga yana daga cikin sunayensa al-alim al-hakim subhanahu wa ta'ala. Amma kai ka ita ka zo ka ce ilimin Allah irin nawa ne ko irin naka? Wannan sifar ta ilimi dole ne ka tabbatar wa Allah da ita, amma mafi cikar tabbatarwa kamar yadda ta dace da girmansa da ɗaukakarsa subhanahu wa ta'ala da tsarkinsa. Yana da ilimin da ba wani abu da yake ɓuya a gare shi, ba abin da kuma shirin ilimin Allah jahilci bai rigaye shi. A yayin da ilimina da iliminka da na malamina da na malaminka jahilci ya rigaye shi, sai daga baya suka sani. Dan haka Allah jalla wa'ala ya san duk abin da ke faruwa a cikin mulkinsa tun gabanin ma ya halicci wannan abubuwan. Ilimi wanda yake zurfa cikakke, wanda babu tawaya da take iya zaike mai ta gabansa ko ta bayansa ko ta samansa ko ta ƙasa. Shi yasa ma Allah jalla wa'ala ya rubuta a cikin Allauh al-Mahfuz duk abin da zai faru a cikin mulkinsa, na alkhairi da wanda ba alkhairi ba, na jin daɗi da wanda ba na jin daɗi ba. Kuma sannan abin bai isa ya faru sahabanin yadda Allah ya rubuta ba, sai dai idan shi ya ga dama ya canja subhanahu wa ta'ala. Dan haka ƴan uwa, wannan wata gaba ce muhimmiya, na so in faɗaɗa a kai saboda muhimmancinta, tare da cewa ba masa'il muke tattauna ba na tauhidi. Sannan har walau kuma za mu ga a cikin wannan hadisin dole ne, hadisin yana koya mana mu tsarkake Allah jalla wa'ala daga dukkanin tawaya, bayan mu tsarkake Allah daga wasa da jahilci da zalunci da duk abin da yake koma bayan. Domin kaga ai Allah jalla wa'ala ya tsarkake kansa daga wannan, yana cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, kamar yadda yake cewa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Shi kuwa zalunci, kamar yadda muka sani me zalunci? Na'am, zalunci shine a sanya komai a inda yake, zalunci shine a sanya abu ba a inda yake ba da kyau. Dan haka Allah jalla wa ala baya yin zalunci. Yan uwana masu albarka, a gurguje, watakila wani mai tambaya zai mana tambaya ya ce shin mutum zai iya kafa mana hujja da alqada'u wal qadar, yayi ta'asa ya ta'annuti, ya ce masa me yasa kai kaza, ya ce to ai haka Allah ya tsara, ya je ya sata, ya ce haba gafarta, ya za ka yi sata ka ɗauki abin da ba naka ba, ya ce haka Allah ya tsara, ya za ka zarge ni akan abin da Allah ya tsara? Shin wannan yana iya zama uzuri ko ko ba zai zama uzuri ba? Za mu tattauna akan wannan matsalar insha Allah ta'ala a zamanmu na shida. وبهذا القدر الكفاية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.